أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مجد الله تبارك وتعالى ينونا منا وإن اللوك تشمي البركة يومنا إشاطر قوتن شعبان جرانان محمد صلى الله عليه وسلم يقام كذوا مدينة شكرا دبو تيد دريه دودا أربعين دبيو أتي قبل كراتور مكيوان لتاه من البركة نا أمجت الأحكام من كلام خير الأنام منا تشكين كتاب الحج akaratun da ya gabata mun tsaya akan babin da yake mana bayani akan hada sallar magriba da isha'i a Muzdalifa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallar magriba da sallar isha'i a Muzdalifa. Kamar yadda aka sani, idan mutum ya je tsayuwar Arafa, to bayan an gama tsayuwar Arafa din nan, a wannan lokacin ake so a dawo azo Muzdalifa. Idan aka zo Muzdalifa, sai a yi sallar magriba da sallar isha'i a Muzdalifa din nan jami'i, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. To malamai sun yi sabani akan shin za a yi kiran sallah a yi iqama a kowace sallah ne, ko kuma a kiran sallah guda ɗaya za a yi iqama guda biyu. To musamman Imam Malik dai sun tafi akan cewar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine an yi kiran sallah guda ɗaya, sannan aka yi iqama aka yi magriba, sannan aka sake iqama aka yi sallar isha'i. Amma akwai waɗanda suke ganin cewar ba haka aka yi ba, an yi kiran sallah an yi magriba, sannan an yi kiran sallah an yi isha'i. To sannan malaman sun yi sabani har yanzu cikin cewar mutumin da yake garin Makka, wanda da mun shi dan Makka ne ba bako ba, shi ma idan ya je Arafa, idan ya dawo ya zo Muzdalifa, zai yi wannan kasrun da za a yi hada sallan, zai hada sallah sannan zai yi sallar isha raka'a biyu. To jamhur suka tafi akan cewa eh dole haka zai yi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo gabatar da aikin hajjin sa, da ya je Arafa, da ya dawo, da ya zo Muzdalifa, ya hada magriba da isha'i ya yi kasru. Saboda haka ko kai dan Makka ne, ba za a ce to ai kai dan Makka bane kasar bai kama ka ba, a wannan yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nan, to haka za ka yi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zu anni manasikakum, ku koyi yanda ake aikin haji daga hannuna. To saboda haka nan ma, kamar yanda muka ce malaman suka yi sabani a ciki cewar za ka yi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne, ka yi magriba sannan ka yi isha'i kasru yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Sannan bayan nan idan aka kwana, tunda Al-Qur'ani ya ce fa iza afatum min al-fatin fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram, wato idan kun dawo daga Arafa kenan, ku ambaci Allah a mash'ar al-haram. Mash'ar al-haram din kuma shine Muzdalifa din. To sai malaman suka ce idan an zo nan Muzdalifa, abinda ake nema shine bayan an yi hada sallolin nan an gama washe gari, idan gari ya waye, to mutum anan ne kuma zai tafi wajen jifa, sai je ya jifa, ya gabatar da jifarsa. To idan mutum ya zama ya kwana a mash'arul haram din nan, washe gari da safe zai je ya gabatar da jifa, to nan malaman sun yi sabani har yanzu a ciki, suka ce abin da ake so shine sai rana ta fito tukunna mutum ya jifa, daga nan ne da mutum zai yi jifansa. To jifan da mutum zai yi sai rana ta fito aka fi so ya yi, duk da akwai hadisan da suka ga cewa an yi kafin alfijir ya keto, an yi bayan alfijir ya keto. To amma dai jamhur sun tafi akan cewa sai rana ta fito
lokacin jifa kenan sai rana ta fito mutum zai jiban sa zai fara gabatar da jifa to kuma daga nan ne a kamar yadda muka karanta wancan satin cewa abinda ake nema kai bayan ka zo ka kwana a Muzdalifa din nan abu na farko in gari ya waye shine za ka yi jifa bayan ka gabatar da jifa sai ka yi wato a yanka idan ka yi yanka sai ka yi sesaye in ka yi sesaye kuma sai ka yi tawaful ifada to ka gama abinda ake nema kenan a wannan ranar da za ka yi to haka za ka yi su a jere duk da malaman sun yi sabani cewa in ba ka yi su a jere ba yaya akwai mazahibin da suka je sai jini ya kama ka sai ka yanka dabba idan baka kawo su yadda suke din nan ba akwai kuma wanda suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya zo ya ce na yi jiwa ban yanka ba ya ce la haraj wani ya zo ya ce na yi yanka ban yi aski ba haka dai kowa ya faɗi yadda ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la haraj babu komai to saboda haka haka ake yi gabatarwa a wannan rana da za a yi jifa ranar sallah kenan za a jefi jamratul aqaba jamra ta farko to idan aka yi haka to a hadisin da muka karanta din ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi tasbihi ba bai yi wato sallah ba tsakanin magariba da isha da ya gabatar a Muzdalifa bai gabatar da wata sallah ba bai gabatar da sallah bai yi nafila ba tsakani saboda haka magariba da isha din nan ba a yin nafila tsakanin su haka ake yi a huce a to babin da zamu shiga yau insha Allah zai mana magana ne akan wato wanda ya kulla harami kuma ya ci naman da wato aka yi farautansa babun al-muhrimu ya'kulu min sayyidil halal babin zai bayani akan wanda ya kulla harami ya ci daga nama da aka yi farauta na wato farauta na halal to kamar yadda muka sani shi mai harami wanda ya kulla ihrami zai gabatar da aikin haji to Qur'ani ya riga ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum mutaammidan fajaza'u misla ma qatala min an-na'am yahkum bihi zawa adlun minkum hajjan baligal kabati aw kafaratu it'am masakin aw adlu dhalika siyaman li yuzuka wa ba'da amri wa man aada fa yantakum Allahu min wallahu azizun dhu intiqam uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara uhrim 'alaykum saydul barri wa dutum huruma wattaqullaha alladhi ilayhi tushrun wadannan ayoyi da muka karanta Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la taqtulu sayda wa antum hurum wato kar ku yi farauta kuma alhali kun kulla ihrami idan ka kulla ihrami zaka gabatar da aikin haji ko zaka yi umara to ba za ka yi farauta ba idan mutum da ihrami a jikinsa to ba zai yi farauta ba la taqtulu sayda wa antum hurum kar ku yi farauta alhali wato ku riga kun kulla harami to saboda haka anan kamar yadda muka karanta a baya cewa garin Makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gari ne mai alfarma tunda Allah yana cewa awalam yara wa naja Allah harama na min wa yataqaffafu an-nasu min hawlihi shin ba ku gani bane mun sanya muku gari ne mai ni'ima mai aminci mutane suna zuwa cikin wannan gari na garin Makka suna yin tawafi da sauran ayyuka na ibada saboda haka wannan gari ne mai aminci kamar yadda muka karanta a gatun ba cewa mutum ko kashe maka wani aka yi idan ya gube tafi dakin kawo ba zai dai ya fito a cikin nan ba abun da za mu sa saboda ya shiga waje ne mai ni'ima wanda mutum wato ya aminta to Qur'ani yake cewa ya godan da kuka yi imani kar ku yi farauta alhali kun kulla harami saboda haka idan ka kulla harami ba za ka yi farauta ba ba za ka farauci wani abu ba abun da za ka farauta wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u misla ma qatala min an-na'am Allah ya ce wanda ya kashe a cikin ku ya kashe wata dabba da mantuwa da gangan ya kashe dabbar yana gani ya kashe ta to fajaza'u misla ma qatala min an-na'am zai biya daidai wannan dabbar daga cikin dabbobi na ni'ima kwatankwacin dabbar zai biya awadul zalika siyamul li yuzuka wa bala amrihi ko kuma ya azumin da ya daidai da wannan abu aw idama shi ta masakina wa bil zalika siyamun da yazo gaba da mai ko kuma yayi yace da miskinai guda 10 ko kuma ya azumi to Allah dai ba da wannan zabi duk da malamai sun ta maganganu akan zabin ma ya za a yi shin idan mutun ya aikata yana da mun da zai zabi dai a ciki yayi to idan ka kulle ihrami dai abin da ake nema a fara muna nan shine to ba za ka yi farauta ba ko a wajen harami ma ba za ka farauta balle a cikin sa to saboda haka damun wajen nan waje ne mai alfarma to wanda ya kulle ihrami sai kuma ya farauci abun farauta to zai biya jinsin abun da ya kashe din nan idan ya riga kulle ihrami sai ya yi farauta to wanda bai kulla ba ma idan ya shiga garin Makka a cikin haramin nan ya kashe wani abu to zai biya wannan abu zai biya saboda mun karanta hadisin Bacir Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya irga abubuwan da zaka kashe su a cikin harami kamar su fawasik din nan guda 5 wanda su ne suke cutarwa duk dabbar da take cutarwa ya ganta a cikin harami to za a kashe ta amma dabbar da ba cutarwa take ba komai ba to ba za a kashe ta ba idan an ganta a cikin harami to saboda haka wanda ya kulle ihramin sa ba zai kashe wato dabba ba idan ya ganta a cikin harami balle ya farauce ta ko kuma ya ci namanta aka ce kuma idan ya kashe din to ga hukuncin da zai biyo kansa sannan ayan tana ce mana ulal lahu sayyidul bahari wa ta'amuhu Allah halalta muku ku yi wato ku yi farauta a cikin kogi ko a cikin wato korama nan kan an ya halalta gare ku yi wannan mata'allakum bi sayyara na ku ne da matafiya da suka zo ta wannan wajen suka bi duk za su yi farauta kuma su ba ku ba wannan matsala ce amma wa hurrim alaikum saydul barri ma dumtum huruma Allah ya haramta muku ku yi farauta a bayan kasa bayan kullu za ku kulla harami idan ka riga ka kulla harami ko abun farauta zai zo ta shawagi daga banka kana ganin sa ba yadda zaka yi shi haka zaka bar shi dole kana ji kana ganin kai mai ihrami ne to saboda haka wannan babin zai mana wannan bayani cewa wanda ya kulla harami yaya zai yi wanda ya kulla harami ya ga abun farauta zai farauce shi ko ba zai farauce shi ba shine bayani da wannan babin zai mana sannan kuma da matsayin da malamai suka dauka akai ana bi kasalat al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan fa kharaju ma'ahu fa sarafa ta'ifatan minhum fihim abu qatada wa qala khudhu sahil al-bahr hatta naltaqiya فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر الوحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يعمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها ففي رواية قال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها ana bi katatul ansari radiyallahu an daga abi katatul ansari Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam karaja hajjan cewa annabi zara mai tallaf sabbata a gare shi ya fita zai ziyarci dakin Kaaba fa karaju ma'ahu sai suka fita tare da shi fa sarafa ta'ifatan minhu sai wasu jama'a daga cikin su suka bi ta wani waje fihim abu qatadata a cikin su akwai abu qatada waƙala sai ya ce musu ku zo sahilal bahari ku bi ta wajen gaɓan kogi hatta nan zaƙiya hassar sai mun haɗu da ku fa aka zo sahilal bahari sai suka bi ta ɓangaren gaɓan kogi falon man sarrafu yayin da suka tafi a haramu sai suka kulle harami kullum ga baki ɗayansu illa a baƙata da ta sai dai a baƙata da shi ban da shi falon yi hurim shi bai kulle harami ba fa bayyana mahun ya siruna yayin da suka kasance suna tafiya izar au humar alwahashi sai suka ga jakin jeji ko jakunan jeji famala abu kata da ta'ala alhumari sai abu kata da ta ya yayi kan waɗannan jakunan jeje din fa qara minha atana sai soki wato jaka guda daya fa nazalna sai muka sauka fa akalna min lamiha sai muka ci daga namanta summa qulna sai muka ce ana kulu lahama saidi shin zamu ci naman farauta wa nahnu muhrimun alhali mun kullu harami fa hamalna baba qiyamil lahamiha sai muka dauki abin da ya sauran daga namanta fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka riski annabi tsiya da mace Allah sabbata gare shi fa sa'alnahu an zalika sai muka tambaye shi akan haka fa qala sai ya ce minkum ahadun amarahu an yahmil alaiha shin a cikin ku akwai wanda ɗaya daga cikin ku ya umurce shi ya haukan wannan jaka yaje ya farauce ta awa shara ilaiha ko kuma ya masa nuni da ita qalu la suka ce a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sabra gare shi yace fa kulu ma baqiya billahi ya to guci daga mun da ya sauran daga namanta wa fi riwayatin a cikin wata riwaya qala yace hal ma'akum minhu hal ma'akum minhu shay'un shin a tare da ku akwai wani abu na daga wannan nama din fa qultu na'am sai nace eh fa nawaltuhu al'adha sai na kawo masa cinya fa akalaha sai yace a wannan hadisin an samu shi daga Abiga Talat al-Ansari radiyallahu anhu yace annabi tsiyara mai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fita kharaja hajjan ya fita zai ziyarci ɗakin Ka'aba muka ce saboda shi hajju yana nufin wato ziyarta ka nufi ziyarta ziyartar ɗakin Ka'aba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da muke karantawa yanzu ba ya fita yin aikin haji bane ya fita yin umara ne to saboda haka da umara da aikin haji duk ana iya ce musu hajju tunda ziyara ne za a ci saboda haka shi sai aka ce kharaja hajjan anan sai sabban sa suka bi tare da shi sai wasu jama'a suka ware su za su bi ta wata hanya a cikin su Abu Katada malamai suka ce dalili shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin Makiya sun shirya sun je cewar zai fito ya zo garin Makka ya umara saboda haka sai suka shirya za su zo su yaƙe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wasu su ware su canja hanya saboda duk ta inda suka zo a riske su ku yanzu ku bi ta nan mu za mu bi ta can sai aka canja hanya din da suka canja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku zo sahil bahr ku bi ta gaban kogin nan ta wajen kogin nan to ku bi ta wannan wajen ku hatta ta gi har sai mun haɗu da ku mu za mu bi ta nan ku bi ta wajen kogin nan har mu haɗu shikenan fa aka zo sahil bahr sai suka bi ta wajen kogi a cikin su abu akwai Abu Qatada yayin da suka tafi kaga to anan malaman sun ce ya kasance an yi haka ne a kusa da Zulhulaifa saboda kamar da makaranta a karatunmu na baya cewar miƙatin mutanen Madina Zulhulaifa ne to saboda haka an fito ba iso Zulhulaifa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa tafiyar ya ce waɗannan ku fita can mu za mu fita nan to saboda haka bayan sun bar wannan wajen sun je za su bi ta gaban kogin nan to a wajen suka kulla harami su kuma shine falal masarafu ahramu kullahu yayin da suka bar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa Zulhulaifa da sauran mutane su kulla harami a wajen su kuma sun zo gaban kogi sai suka kulla harami su kuma a wannan wajen to da suka zo sai suka kulla ihramin su suka yi niyya za su gabatar da aikin umara to dukkan su sun kulla ihrami mutanen da aka ce su bi ta wannan wajen su bi ta sahilul bahr ta gefen kogin nan ta gaban kogin nan duk sun kulla ihramin su illa Abu Qatada sai da Abu Qatada shine bai kulla ba shi bai kulla haramin sa ba falam ihram shi bai kulla harami ba fa bainama hum yasiruna idha ra'u umara al-wahsh yayin da suka ci gaba da tafiya kaga daman idan ka zo miƙati ne zaka dauke hirami ka saboda ka sun zo miƙatin su sun dauke hirami sun ci gaba tafiya shi kuma Abu Qatada yana cikin su amma bai kulla harami ba to suna cikin wannan tafiya din sai suka hangi jakunan jeji daman jakin jeji ya halatta a ci jakin gida ne ba a ci amma na jeji za a ci to sai suka hangi jakunan jejin nan to da suka hange su shi Abu Qatada sai ya kan jakuna ya je zai farauce su kenan fa qara min ha ta nan sai ya soki wata jaka guda daya da ya soke ta
fanazalna sai muka sauka da wanda suka kulla harami da shi da kowa ma sai aka sassauka akan aban ababin hawa aka sauka aka gyara nama aka ci fa kan lamin lamin suka ci daga wannan nama da suka ci to kamar yadda muka karanta a Qur'ani ya ce ya ku wadanda kuka yi imani kar ku kashe kar ku yaki ko kar ku yi farauta alhalikum kullu harami la taqulu sayda wa antum furu idan ku kullu harami kar ku yi farauta to su kuma gashi nan an farauto naman an kawo har an gyara shi har an zauna har an ci ba har an ci gaba daya sai suka ci bayan sun ci sai suka ce ah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya akai kuma sai suka ce ana kullu lahmu sayd shin za mu ci naman farauta wa nahnu muhrimun bayan mun kullu harami kuma mu ci naman farauta bayan an ce kar ku yi farautan ma idan ku kullu harami to ya za mu ci naman farauta kaga sai suka shiga wani nazari kenan su sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wannan lokaci sai suka dauki wannan sauran naman da ya sauran suka dauke shi suka yi soyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da suka yi soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam an zuwan habi kenan sai suka ce ya rasulullahi ai ga tambaya mun zo da ita mu dai mun kulle ihrami ga baki da yanmu amma abu ka ta da shi bai dauki harami ba muna cikin dabiya ko a cikin jejin nan ya ga jakar jeji ya harbe ta ya kawo mana aka gyara namun aka ci to shine muka shiga nazarin ya abu ne ke ya rasulullah sai suka tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su hukunci yace minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha shin a cikin ku akwai wanda yake masa yaje ya farauci wannan jakan jejin a cikin ku akwai wanda ya bashi umurni yace je ya farauce ta au ashara ilaiha ko a cikin ku akwai wanda ya masa nuni da ita a ga can a baka ta da kai ne baka kula rai ba ga can ka an farauta ba in zaka farauta akwai wanda ya haka a cikin ku sai suka ce a'a ba wanda a cikin mu yace masa yaje ya farauta sannan ba wanda a cikin mu ya masa ishara yace masa gashi nan ga abun farauta ba wanda ya ga masa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace musu to ku ci abun da ya saura daga naman ta abun da ya saura na daga naman ma da ku zo da shi yake hannun ku ya halatta gare ku ci to saboda haka a nan sai hukunci ya fito cewar wacce aya take magana cewar ya ku wanda kuka yi imani kar ku kashi kar ku je ku yi farauta idan kun kulla harami to a nan ana nufin cewar kai da ka kulla ihramin ne ba za ka yi farauta ba amma wani wanda ba kai ba wanda bai kulla ihrami ba idan ya yi farauta ya kawo maka naman sai ka ci naman bai haramta a gare ka ba duk da dai malamai sun yi magana nan ma da yawa sun yi maganganu a ciki akwai wanda suke da wasu akwal amma dai jamhur abinda suka tafi akai shine in dai ba kai ka je ka kai ka ce kai wannan farautan ba sannan ko ba kai ka bashi umurnin ya cewar ya je ya farauto naman ya kawo ma ba sannan ba kai ka masa ishara ka ce masa ga can abun farauta je ka farauto ba to na ka maka naman zaka yi ci koda da ihrami a cikin ka wannan shine kaulin da yafi yawa a cikin maganganun da malamai suka yi to amma a hakan fa hadin hukunci na nan yadda yake ta yadda yake shine idan ka kulla harami kana cikin wato a Makkan nan kana cikin garin Makka kana cikin ɗakin Kaaba kana kusa da shi to nan kan ba za ka yi farauta ba da aka ce la tadu sayda wa antum hurum dinnan har yanzu tana nan ba ta tashi ba nan ba za ka yi farauta ba za ka farauci komai ba sannan a wannan wajen kuma bayan da za a farauci wani abu a wannan wurin saboda haka kowanne bai kulle ihrami bane ba zai farauci komai ba a wannan wajen balle ya kawo maka gaci ko shine ya kashe wani abu a cikin haramin nan zai biya ne kowanne bai kulle ihrami bane ya ga yanzu ya je sai ya ga kaji suna yawo a cikin Makka ko ga baraye ko ga tattabaraye ga sun zaka suka tafi sai ka kama da ka kashe sai ka biya in ga biyan ma kuma ga ta yi su gibari har Allah ya yafe maka saboda ga su waɗannan haraman aminin ne kamar yadda Qur'ani ya fada cewa wannan harafin harami waje ne mai wato mai ni'ima kuma wanda mutum ya aminta kamar yadda muka ce mutum ko kisa aka masa mutum duk ayi laifin da aka ta inge shige wurin ya gama sai dai ya fito amma za a ji ciki a kamo shi ba duk da nan ma walin sun yi sabani akwai wanda suka ce za a bi shi ciki a ji a kamo shi to saboda haka abinda zamu gane a cikin wannan hadisi cewa wanda ya kulla harami ba zai farauta ba bayan ba zai farauta ba idan aka farauto aka kawo masa in dai ba shi ya bada umarnin a yi farautar ba sannan bai yi nuni zuwa ga abin da aka farauto din ba to yana da damar da zai ci wa fi riwayatin a cikin riwaya kuma wata riwaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu shin kuna tare da wani abu ne daga namun da aka yi wannan farautar kuna tare da wani naman ne a ciki sai suka ce eh kuna tare da shi fana wata al'aduza fa akalaha sai suka miƙa annabi sallallahu alaihi wasallam cinya ne daga jikin wannan naman da aka farauto sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci to a wannan ruwaya ta biyu da muka karanta yanzu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu aikin a aikace ne ba saboda su ga cewa ya halatta saboda idan aka faɗa maka aka ce ah yayi ba za ka danji abun da yayi amma kawai sai ya ce to ku bani inda naman ku bani kawai sai suka bashi kuma sai ya ci saboda ya musu ya nuna musu halin cin wannan nama din an sa'ad bin jusamata al-laythi radiyallahu anhu annahu ahada ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan wa huwa bil abwa'i aw bi wadan faraddahu alayhi falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu alayka illa ana hurumun wa fi lafdin lil muslim رجل الحمار وفي لفظ شق الحمار وفي لفظ عجوز الحمار وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يؤكل ما صيد لأجله نعم أن صعب بن جثامة الليثي لقى صعب dan Jusama al-Laysi radiyallahu anhu Allah yadda shi annahu ahada ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam himara cewa shi ya kawo hadiyan jakin jeji himaran wahshiyan ya kawo hadiyan jakin jeji wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi ko huwa bil abwa'i lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a abwa aw bi wadan ko kuma ya kasance a wadan faraddahu alaihi sai mayar masa falamma ra'a ma fi wajhihi yayin da yaga abin da yake fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallama kare sai yace inna lam narudduhu falamma ra'a ma fi wajhihi yayin da yaga abin da yake fuskar sa kare sai yace inna lam narudduhu alayka illa ana hurubun ni fa ban mayar maka da shi ba sai dai na kasance na kulla harai wa fi lafzi lil muslim a cikin lafazi na muslim rijal al himari ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kafan wannan jakin wa fi lafzin a cikin wani lafazi shaqqil himari qil himari ya ba da wani yanki na jikin naman jakin wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa fi lafzin a wani lafazi ajuzal himari ya ba da cinyoyin wannan jakin wajhu hadha alhadith abinda wannan hadisi yake fuskantar da mu annahu zanna cewa shi yayi zato annahu sida li ajlihi cewa shi yayi farauta ne domin sa wal muharram wanda ya kulla harami la yukalu ma sida li ajlihi ba zai ci abinda aka yi farauta domin sa ba na'am wannan hadisi an samu shi daga Sa'd bin Jusamah al-Laythi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hadiya kamar yadda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin hadiya in kawo masa hadiya yana karba amma baya cin sadaka amma in kawo masa hadiya zai karba to da aka masa shi wannan Sa'd bin Jusamah al-Laythi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hadiya na jakin jeji lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana abuwa sunan wani waje ne abuwa a garin Madina ko kuma a hanyar garin Madina aw bi wadan ko kuma yana wadan akwai ma gazuwa da aka yi gazo ta wadan
to da ya kawo ita rasulullahi gashi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mayar masa ita a ke bashi da hansa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa bai karba ba falamma ra'a ma shi wajihi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga fuskar sa kai ne ka ga miki wata abu kana dan saurin ka ma kana dan kaudin ka kace gashi sai nace aka yi to shi ka kaji da karba kaga ai yanayin ka zai canja to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga yanayin wannan sahabin nasa ya canja ya ga fuskar sa ta canja saboda ba karbi kyautar da ya kawo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna lam narudduhu alayka illa ana hurum ni fa ba komai ne yasa na mayar da wannan kyautar da ka kawo mun ba sai dai na kulla harbi tun na kulla harbi kuma ka kawo jakin jeji da san jakin jeji kuma sai an farauce shi ake samu sa ba haka zai zo ba kaga ai bazan ciwa saboda haka ni na kulla harbi ne shi yasa ban karbi wannan kyautar ba alabadin muslim yace ya bashi kafan jakin ne a wani labari yace wani yanki na jikin jakin yanka ya bashi a wani labari aka ce cinyoyinsa na baya ya bashi a saman cinya din ba ƙasa ba mazaunan shi ne ajuza mazaunan shi jakin jejin ya ɗauka ya bara to aka ƙara bayani aka ce abinda wannan hadisi yake fuskantar mana shi ne shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana zaton cewar wannan mutumin ya je ya farauci wannan naman saboda annabi ne sallallahu alaihi wasallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gari mu ko ya zo inda kuke bari na je na farauto abun farauta na kawo masa to shi kuma wanda ya kulla harami ba zai ci naman da aka farauto domin sa ba saboda kaga nan shi ba zai farauta ba da yakenan sannan ba zai ci abin da aka farauto domin sa ba to kaga har yanzu dai ana ƙara mana bayanin cewa idan kaga wanda ya kulla ihrami ya zo maka ko kai baka da harami kai misali ba ko kai sai ka tafi kaje kawo farauta ka kawo masa dan shi ka ciro ka farauto wannan naman ka kawo to ba zai ci ba saboda kaga wanda ya kulla harami ba zai ci wannan naman ba yawwa to shi ne a bayanin kenan a takaice cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki abun a haka to saboda haka abun yake cewa idan mutum ya kulla harami ba za a je a farauto nama domin sa aka masa ba zai ci ba sai dai an farauci nama haka kawai ba domin sa ba ba dalilin sa ba sai ya shigo cikin nama shikenan sai ya ci ba komai a nan ka amma in aka farauta domin sa ko kuma dan dalilin sa to ba zai ci ba wannan shine karshen wannan hadisi karshen wannan kitab din kenan kitabul hajj kuma ina ga insha Allah za mu tagaita nan sai Allah ya sa mu sake dawowa za mu dauki kitabul buyu babin da zai littafin da zai magana akan wato kasuwanci a cikin wannan littafi da muka yi magana kitabul hajj idan muka duba za mu ga abubuwa masu yawa da musulunci ya tsara wanda zai gabatar da aikin hajji saboda haka aikin hajji aiki ne mai wahalan gaske wanda yana da kyau mutum ya san irin abubuwan da ya kamata ya yi saboda akwai abubuwan da suke iya bata aikin wanda malaman sun yi sabani a ciki abu na farko dai shine mutum ya dauki niyyan yin aikin hajji din nan to daga niyya daga nan abun yake wani nau'i za ka yi a cikin aikin hajji kamar yadda makaranta a ciki mun ji cewar muna da anwa na aikin hajji guda uku akwai ifradi akwai tamattu'i akwai ƙirani to waɗannan guda uku ɗin a cikinsu ake ƙulla niyyan guda ɗaya idan ka ƙulla niyya za ka yi aikin hajji ifradi shine aikin hajji zalla kenan ba tare da komai ba daga ran da ka kulla ihrami a jikinka ka saka kayanka na haramin nan yana nan a jikinka har ranar sallah ba za ka cire ba har ranar sallah bayan an yi tsayuwar arfawa shi gari ka zo Muzdalifa kenan bayan ka kwana Muzdalifa ka yi abin da za ka yi na wannan rana din abin da ya kama na daga jifa da yanka da aski da zawaful ifada ka gabatar da su tukunna ka cire haramin to wannan idan
wannan a takeice ne nake dauko dan tsako mana abu to idan wannan kake kenan idan ifradi kai in ta mutu ire kuma in ka kulli haraminka kaje kana zuwa garin Makka zaka gabatar da tsawatinka kai umararka daga nan sai ka cire kayanka aje ka koma kamar dan Makka ka nemo kayanka na gida ka saka ba za ka sake nemo kaya ba sai kwanakin hajji hajji su zo sai ka sake kulli harami kai niyan aikin haji to saboda haka idan haka ya same ka kuma to nan kuma shi yasa za ka yi hadiya za ka yi yanka saboda ka zo ka ji daɗi a cikin kwanakin aikin haji kuma kai ba waɗan Makka ba famanta mata bi umratil hajji famasa sallamil hadi wanda ya ji daɗi ya gabatar da umara a cikin kwanakin aikin haji to ba Makka ba yi hadiya to wannan kenan sannan sai kirani shi kuma kirani shine wanda zaka kulla niyya na gabatar da aikin hajjin da umaran a tare zaka yi su to su kuma wannan in kai shi a tare to shi kuma shine ake ce masa kirani a cikin kowanne a cikin ya shiga cikin dan uwansa kuma shine wanda jamhur na malamai suka fito shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda shi ma in ka kulla haramin nan yana nan a jikinka ba zaka cire ba har sai ranan da ka halatta to idan ka gabatar da haka idan kai haka kamar yadda muka fadi to malaman suna da maganganu akan abubuwan da mutum zai yi kamar yadda aka faɗa a cikin karatun da muka ta hadisi cewar mace idan tana jinin haila to za a jira ta in bata yi tawaful ifada ba za a jira ta dai na tana haila ba za ta je ta yi tawafi ba to an tabbata ita Makka sai haila yazo ya za a yi to za a jira ta har sai ta gama jinin haila nan ta yi tawaful ifada kafin ta tafi gida dole sai ta yi tawaful ifada tunda a ranar sallah kamar yadda muka sani bayan mutum yayi jifa yayi yanka yayi aski ya zai je da tawaful ifada to idan mace tana jinin haila a lokacin ba ta yi ba to za a jira ta sai an jira ta ta samu lafiya ta gama jinin haila nan ta yi tawaful ifada ta kunna ta fi amma malaman suka ce idan kuma ta yi tawaful ifada sai jinin haila ya zo mata to ba za a jira ta ta yi tawaful wada'i ba shi ne tawafin ban kwana saboda in ka je garin Makka ko aikin haji ka je ko umara ka je ko yawo ka je abinda ake so kai na ƙarshe shi ne ka je ka kai ban kwana da ɗakin nan ban kwanan da za ka yi nan shi ne wannan tawafin tawaful wada tawafin ban kwana kenan to wannan tawafin idan mace tana jinin haila in dai ta riga ta yi tawaful ifada to in ba ta samu ta yi shi ma za a iya tafiya gida to haka ake yi za a iya tafiya gida a bar shi wannan dawafin ba a gabatar da shi ba sannan kamar yadda muka karanta a cikin hadisan cewa mutum idan ya zo zai jifa an fi so ya jifa bayan rana ta fito a ranar da zai jifa ɗin ya jifa bayan rana ta fito sannan ya samu duwatsu guda bakwai ya jefi jamratin duka kowanne bakwai-bakwai zai jefa sannan idan ya je zai jifa nan zai ɗaga hannunsa zai yi kabbara kenan tunda Allah ya ce fasqullaha indal mash'al haram ko ambaci Allah a wannan mash'al haram din saboda haka zai jefa idan ya jefa dutsen bai shiga ba inda ake so ya jifa nan ba zai sake yi har sai ya tabbatar ya samu wannan wurin da ake so a jefa sannan da duwatsu ake yi mutum ba zai nemi wani abu daban ba ya je ce zai jifa nan da shi idan yayi bai yi ba to saboda haka ake gabatarwa da maganan jifa sannan bayan nan malaman sun yi sabani akan cewar ranan sallah din idan mutum ya gabatar da jifa daga wannan lokacin ya halatta zai yi komi kenan ko kuma a lalle sai yayi jifa yayi yanka yayi tawaful ifada nan ne ya zama ya halatta gaba ɗaya ya fita a cikin harabi to ma saboda Imam Malik dai suka ce sai yayi gabatar da ayyukan nan na ranan sallah yayi jifa yayi yanka yayi aski yayi tawaful ifada to anan ne ya halatta gaba daya sai duk abin da ya haramta a gare shi duk abin da ya haramta a gare shi da yanzu ya dawo ya halatta a gare shi amma idan kuma bai yi waɗannan abubuwan ba yayi ɗaya daga cikin wasu yake tsammanin ya halatta to bai halatta ba akwai mazhabin da suka ce a yayi akwai kuma wanda suka ce bai yi ba to waɗannan dai su ne bayanan a takaice abin da ya shafi aikin haji kuma insha Allah za mu tsaya nan idan akwai mai tambaya a cikin abin da muka karanta sai insha Allah in muka dawo za mu ɗauki kitabul buyo babin da zai magana akan kasuwancin Allah da ina kuma tambaya sai yayi idan babu kuma sai a mana addu'a na'am wa alaikum salam
amman ya kai ba amman da ke gara da kuma da jiba da kuma yanka mutum yana iya yin jiba ya wuce kawai zai yi tawafi sannan ya yi wanka ya dawo sannan ya yanka a koko a zai da ya yi jiba da ya je ya yi yanka sannan ya zo ya wuce ya tafi ya je ya yi
tawafi wato waɗannan abubuwa kamar yadda aka faɗa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su yayi daga farko yayi jifa daga nan sai yanka daga yanka sai kuma maganar tawafi to malaman suka ce yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ake so kai ma ka jera naka in ka tashi a jere za ka yi amma kamar da muka tsara cikin hadisi cewar akwai wanda suka jujjuya abu sun zo sun tambaye shi ya ce musu ba laifi amma dai wanda suke tunda koyi da sunna ake yi to an fi so ka bi sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kai yanda yake dinnan dan kuma zabi inda suke cewar idan ka saba din ba sai ka yanka na sabawa yanda ya zo a jerin nan sai ka gabatar da wani abu akan wani a ciki to akwai wanda suka ce gaskiya sai ma ka yanka na sabawa din da kai na to wannan shine a take shi insha Allah ta alhamdulillah abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amana addu'a